إلى التسليم كأنك تراها. وتصفر صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكبر هل يزوى سلم كما ارتنى بنين تدئدو ذاتا من كرمت وانا بالتاسي أفرق فرقا جيد وانا مسلاتي وعماكما تبو ذينا يوم ما تهضر تدرسين يوم إلى باسين وانا تنبا مهد بكاسا ما تيلا سامد مساكم يوم يتاكي dan saboda a cikin wannan mutunci bayan kalmar shahada sallah ita ce mafi girman rukuni kuma ita ce mafi girman abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mutane a aikace ba a baki ba kadai da haka sai da dama za ga al'ummar musulmi maza da mata suna kurakure da dama a cikin sallar su wannan ta samu ga bukata ta kama ne musaki mai tauna da shi sai ta salati nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha من نفهمه لفاسي سيني شك محمد ناصر الدين الألباني دا كان من فقهم مغانا أكانسا الوكة سنة ذا مكارا لفاسي أحكام الجنائز والنبايا هنا أيو سنة كما ذا مساكي ميمة لفاسي فكو مساكي مغانا أكانسا مغانا أكانسا ناكالك ساسا كمرهكا كثم تلكوك كثر هلهو أسا kasar haihuwar Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ita ce kasar Albania wanda tana cikin jerin kasashen kudu maso gabas na Turai tana tsakanin kasar Greece da kasar Yugoslavia kasar Albania karamar kasa ce kuma kasa ce mai yawan duwatsu kasa ce mai yawan koguna da fadamu a cikinta ba kuma daji mai yawan gaske wannan ta sa kasar take da jari mai girman gaske ta fuskar katako kafital din kasar shi ne garin Tirana adadin mutanen kasar miliyan biyu ne kasar ko 88 cikin 100 din su musulmi ne kasi a firin mai ragowa suka zanto kirista da kuma waɗansu arna da kuma yahudu ɗariƙun kirista guda biyu ne suka fi yawa a ƙasar catholic da kuma wannan laraba suna kiranta orthodox da kuma sun yanta mutanen da turanci ƙasar tana da ƙabilu masu yawan da ke duk da cewa adadin mutanen ba su da yawa daga cikin ƙabilun akwai turkawa akwai sabiyawa akwai yaren rumawa akwai yaren mutanen bulgaria da yaren girkawa sannan kuma akwai yahudawa duk da cewa adadin su kaɗan ne wannan ƙasa ta albania ta fara sinsinan ƙarshen musulunci tun a shekara ta 789 bayan hijira 789 a lokacin ɗaya daga cikin sarakunan daular musulunci ta Usmaniya Murad Sultanu Murad al-Awwal wanda shi ne mutum na farko da ya fara tunanin kai farmaki da yaɗa musulunci a wannan yanki na ƙasar Albania a yau mutanen Albania sun yarda da musulunci a matsayin wani addini sun yarda da daular musulunci su kaskantar da kansu gare ta duk da ba su karɓi musulunci ba amma sun yarda da daular Usmaniya a shekara ta 827 bayan hijira domin daga baya musulmi suka tuka kai suka shigar da musulunci cikin kasar a shekara ta 882 wancan da 827 farkon lokacin da suka yarda da cewa akwai daular musulunci amma buɗe kasar 882 bayan hijira ya kasance ko ina musulunci ya shiga in ban da wani ɗan saƙo an kammala buɗe ƙasar a shekara ta 979 bayan hijira mutanen Albania sun miƙa wuya ga musulunci kuma sun shahara a cikin gawurtattun sojojin da aka yi a daular Usmaniya ta Turkawa daular musulunci musamman 'yan ƙabilan Arnaut sannan sun samu waɗansu mukamai a cikin daular musulunci ta Turkawa domin Muhammad Ali Basha wanda aka saki gwamna a Misra lokacin daular Turkawa asalinsa dan Albania ne. Bayan makida da daular Usmaniya ta gama da ita da kutun dular Turawa, wannan ta sa daular ta yi ta karyewa ɗaya bayan ɗaya, kowace ƙasa tana ɓallewa ta neman gashin kanta. A irin wannan ɓalle-ɓallen ne da kowace ƙasa take, Albania yau ta nemi cin gashin kanta. A shekara ta 1339 hijira, shekara 1912 a sakamakon wani taro da aka yi a garin Salona, daga nan gurin aka je aka sake yin wani taro a birnin London, wanda Turawa suka tabbatarwa da Albania ƙasa ce mai cin gashin kanta ba ruwanta da daular Usmaniya ta Musulunci, wato ta ɓalle. Wannan ɓallewa Albania ba ta samu zaman lafiya ba, ta samu tashin tashina da rigingimu na siyasa, wanda daga ƙarshe manya-manyan Turawa ƙasashen mulkin mallaka Ingila da Faransa da Belgium da Holland da ƙasar Rome suka sake haɗa baki cewa ya dai kamata su kasance na Albania, kowa ya ɗauki rabansa. To amma sai ƙasar Rome ta karya wannan alkawali da aka yi a ɗakin taro, ta fito ta riga su, ta ce ita ba ta yadda ba da a kasance na Albania a yi mata mulkin mallaka, a ƙyale ta a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta. Kuma ta zanto ita ce ƙasar Turai ta farko da ta fara cewa ta yarda da ƙasar Albania a matsayin ƙasa, kuma ba ta yarda a yi mata mulkin mallaka ba. Wannan ya faru a shekarar 1917, wanda ya dace da shekara ta 1336 kenan bayan hijira. Shugaban farko da aka samu shine Ahmad Zogo, amma bayan an naɗa shi a matsayin shugaba wanda zai iya samun canji daga lokaci zuwa lokaci, da ya samu waɗansu 'yan shekaru kawai sai ce shi ya zama sarki, zai mulkin Rusiya, wanda sai dai 'ya'yansa su gaje shi, kuma ba za a yi masa ko ba za a canja shi ba, ko a ce za a yi zaɓe, sai dai in ya mutu a gaje shi. Ya bayar da wannan sanarwa a shekaran 1925 miladiya. Amma abin mamaki, Ahmad Zogo duk da cewa musulmi ne, ya yi ƙoƙari wajen fuskantar da ƙasar alƙibla ta kasance Turai. Shi ne farkon wanda ya fara wajabta mata su cire hijabi, shi ne farkon wanda ya ce gaba ɗaya mutanen Albania su koma sanya shet, su yi zanzaro, su sa bel, ba kamar yadda suke da zubba da doguwar riga irin wadda suka samu daga daular Usmaniya ta Turkawa ba. A takaice dai, yace dole a kirga ƙasar Albania cewa ƙasa ce ta Turai, ba ƙasa ce ta ƙasashen gabas ba, wato waɗanda suke ƙarƙashin daular Usmaniya. Wani gunawa mutane ƙwarai da gaske, wannan dalilin yasa da dama daga cikin mutane masu kishin kansu suka yi tayin hijira zuwa ga waɗansu ƙasashen musulunci mafiya kusa da su. A takaice, wannan shi ne ɗan takaitaccen tarihin ƙasar Albania, inda nan ne mahaifar Sheikh Nasiruddin Al-Albani, ana danganta shi na zuwa ga Albania. Lokacin da Ahmad Zogo yake shugaba da wannan mugunawar da ya sa mutane suka rinka hijira, a daidai wannan lokacin ne mahaifin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi ma ya yi hijira. Amma shi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani garin haihuwarsa shi ne babban birnin ƙasar Albania ɗin, an haife shi kuma a shekara ta 1914. Family ɗin shi talakawa ne, abin da suka shahara da shi ne ilimi. Mahaifinsa ya yi karatu a abin da yake kamar matsayin wata irin ƙwararren jami'a ko wata haya institute ta koyon ilimin shari'a da ke garin Astana a da, wanda shi ake kira yanzu Istanbul a ƙasar Turkey. A can mahaifinsa ya yi karatun shari'a. Ko ma yasa Albania ya je samu Ahmad Zogo na ƙoƙarin mayar da ƙasar ta zanto mai bin tafarki na ba ruwanta da addini. Wannan ta sa mahaifin Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kwashe iyalansa kararraf daga Albania, ya yi hijira zuwa birnin Damasqa ta ƙasar Syria. A wannan lokaci Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana yaro ƙarami, bai ci shekaru 9 ba ko wani abu makamancin haka. Da ya zo Syria, sun yi sa ɗansa Muhammad Nasiruddin Albani a makaranta ta primary, makarantar da ake kira Madrasatul Is'af Al-Khairiyya, tana birnin Damaska. Da ya kammala karatun primary sai ga baya da gurin ya sa shi ya ci gaba da karatu na secondary, saboda lalacewa da gurɓacewar ilimi na addini da kuma tasirantuwa da rayuwar Siriya ta yi da ƙasashen Turai. Idan mahaifinsa baya so a canja ɗansa daga kan tarbiyyar addini, da haka ya ƙi sa shi gaba, sai ya zo ƙara masa time table a gida shi ya karantar da shi da kansa. Ya sa masa darussa akan abin da ya shafi karatun Qur'ani da tajwidinsa, ilimin sarfu, ilimin nahwu, ilimin fiqh na mazhabar Hanafiya, dan babansa yana bin mazhabar Hanafiya ne. Baya ga nan Nasiruddin Albani ya yi karatu a wajen waɗansu daga cikin abokanan mahaifinsa, kamar Sheikh Sa'id al-Burhani, wanda a wurinsa Nasiruddin Albani ya koyi galibin ilimin harshen Larabci musamman balaga da sauransu. Daga nan wurin kuma ya fuskanci ilimin hadisi har ya samu shaida daga babban malamin nan na garin Halab mai suna Haraji Qabbas, babban malamin tarihi ne a zamaninsa. Daga nan wurin Sheikh Nasiruddin Albani ya ci gaba da karatunsa. Farkon lokacin da yana saurayi ya fi damuwa da littattafai na adab, musamman labarin yaƙe-yaƙe irin na su Ansara Ibn Shaddad da su Saifuddin wato Saif Ibn Ziyadan da sauran dai littattafai wanda suke kunshe da labarin yaƙe-yaƙe. Wannan shi ya fi damuwa da shi a samartakarsa, sannan ya zo ya zama ƙwararre wajen karatun Nobel na Larabci, musamman yana sha'awar istoci irin na labarin 'yan sanda. Sannan daga baya ya rinka jin kansa yana karkata zuwa ga son karanta tarihi. Wata rana ya zo wurin wani kantin da ake sayar da littattafai, sai samu wata mujalla ta Larabci mai suna Mujallatul Manar, wadda Muhammad Rashid Rida a ƙasar Misra yake rubutawa. Sai ya ga Muhammad Rashid Rida a wannan lokaci a cikin wani article da ya rubuta cikin wannan mujalla, yana magana akan littafin Ihya'u Ulumuddin na Imam Al-Ghazali tare da takhrij din da aka yi wa ahadisinsa, hadisan da ke cikin wanda Zainuddin al-Iraqi ya yi, wanda Zainuddin al-Iraqi ya ɗauki littafin Ghazali ya bi dukkan hadisan da ya kawo tun daga farko har ƙarshe, ya bayyana matsayin kowane hadisi, sahihi ya ce sahihi, da'ifi ya ce da'ifi, maudu'i ya ce maudu'i, da hujja ba da kaba. To sai Nasiruddin al-Albani ya ga yadda Rashid Rida yake koɗa wannan littafin, sai abin ya bashi tamamaki, ya ga waɗansu hadisai da ya saji ana ta faɗa ana karantawa amma an ce maudu'i ne, wannan a ce ƙarya ne, wannan a ce bai tabbata ba. Yace shi ne tarihin farko a rayuwarsa da ya taɓa ganin an ƙalubalance hadisi wanda yake mai rauni a ce mai rauni ne. Wannan ta sa abin ya ja hankalinsa, ya yi ƙoƙarin bin wannan mujallar yau da gobe don ya ga ci gaban wannan article ɗin da aka rubuta. Daga ƙarshe ya nemi shi wannan littafin na takhrijin da aka yi wa Ihya'u Ulumuddin wanda Zainuddin al-Iraqi ya yi, ƙarshe sai ga farashin littafin ba zai iya sayan sa ba, sai ya hayarsa haya na littafin da ya je ya samu mai littafin ya ce a ba shi haya tsawon adadin kwanaki kaza ko wata kaza bisa da kuɗi kaza, in ya gama karanta ya dawo da shi. Da ya karɓa sai ya je gaba ɗaya ya rubuce shi da hannun shi, ba zai tun sa ba, wannan sai shi ya gaba ɗaya da hannunsa. Yace rubutun nan da ya yi shi ne tsoma ƙafarsa ta farko cikin ilimin hadisi, ubangiji ya ji ya sanya masa albarka cikin lokacinsa da kuma bincikensa na ilimi. Wani marubuci mai suna Muhammadu Majju, wanda tsohon laktura ne a jami'ar musulunci ta Madina, ya yi littafi mai suna Ulama wa Mufakkirun Arabtuhum, wato gawurtattun malamai da kuma intellectual da na sansu a rayuwata, a ciki ya zano Sheikh Nasiruddin Albani. To ya yi bayanin cewa da Nasir ibn Albani ya bani labarin wannan littafin da ya kafa da hannu dan ganin kokof sai da nake nuna miki har yau yana nan cikin library din sa wato ne ne dan shi katan littafin kim zai yi mujalladi manya manya guda uku manya manya kowane ɗaya daga cikin su yana da shafi wato idan ka hada suka gaba ɗaya shafin ya su shafi 2012 wani wurin ka garin mutu da zanjiro wani wurin da bakin jiro saboda ana fama da talauci garafin sai da wahala dama kudin jiran ma babu sosai wani wurin da zanjiro wani haka ne sannan Albani ya ce duk lokacin da aka zo kan hadisi aka inganta shi idan na gaban san ma'anar shi ba sai an koma littafin da suke magana akan sharhi mufradatul hadith kamar su gharibul hadith an-nihaya fi gharibul hadith na ibn asir in hada da kun kalmomi in ga fasaran su a larabci sannan in koma sharhin hadisin cikin littafin da suke sharhinta wato dai galibin ilimin sa juhud ne kafi wato da kansa kawai tsaye karatu karfi da yaji bayan ya samu cikakken jarin harshen larabcin zai iya karanta kalmomi ya fa'idanta wannan shine inda ya fara tsoma kafarsa daga baya ya ga cewa labrari din mahaifinsa ba za ta gamsar da shi ba wajen bincike na ilimin hadisi tunda galibin abin da ke cikin labrari din mahaifinsa na tsasan mazhabar hanafiya ne wato je babban labrarin nan ta dimashqa mai suna al-maktabatu az-zahiriyya wato fuska ce ta littattafai wanda aka kafa ta a shekara ta 1296 bayan hijira wanda ta kunshi littattafai masu farin yawan gaske a fannonin ilimi daban-daban a wannan labarari yake zuwa yini sana'arsa shi ne gyara agogo idan ya gyara agogo na 'yan kwanaki hudu jere ya dan samu kuɗin da zai sati yana ce sai ya tare a labarari sai kuɗin sun ƙare ya sake fita daga ƙarshe dai a labararin nan sai da aka ba shi makullai na musamman nashi wanda baya da lokacin shiga shi ba ruwansu da lokacin tashi ko lokacin buɗewa wajen sai ganin sanadin dindin a labarari in lokacin za mu bi wannan diddigin abin abin zai dauke mu da tsawo Sheikh Nasiruddin Albani ta hanyar haka ya fara neman ilimin sa har Ubangiji ya arzuta shi da ilimin mai tarin yawa kuma ya hada ilimi da da'awa saboda tare suke tafiya da juna ba a yi ilimi a fuskanci shi dole sai an yi ilimi kuma an hada da da'awa an hada da aiki da abin da ake karantawa wannan ta sa ya sha wahala kwarai da gaske ita kuma da'awa tana da manufarta manufarta shi ne kiran mutane zuwa ga bin Allah ba kiran su zuwa ga abin da suke so ba ba kuma ka kira su zuwa ga fikiran kanka ba a'a ka kiraye su zuwa ga abin da Allah ya ce da manzon Allah ya ce wanda ga ɗabi'a dole ka yi faɗa kenan da soyayyen zukatan mutane a sakamakon haka wannan zai gadar ma kiyayensu to dole ka jure daidai lokacin da yake neman ilimi daidai lokacin kuma ya rinka sa lokaci yana karantarwa daga cikin shahararrun littafin da ya karantar da su daga farkon su har ƙarshen su kaɗan daga cikin su akwai ar-raudatu an-nabiyya littafi na mafi kusa na Sadiq Hassan Khan wani babban malami a Fakista akwai Minhajul Islam fil Hukmi na Muhammad Asad akwai Usulul Fiqh na Abdul Wahhab Khalaf akwai Mustalahut Tarikh na Asad Rustum akwai Fiqhus Sunna na Sayyid Sadiq akwai Al-Halal wal Haram na Yusuf Al-Qardawi akwai at-targhib wa tarhib na Imam al-Munziri akwai fatwa al-majid sharh kitab at-tauhid na Abd al-Rahman bin Hasan al-Sheikh akwai al-ba'is al-hasis sharh istisari ulum al-hadith na Ahmad Shakir akwai riyad al-salihin na Imam an-Nawawi akwai al-ilman fi ahadith al-ahkam na Ibn Daqiq al-Eid akwai al-adab al-mufrad na Imam al-Bukhari wadannan dukkan littattafai ne wanda ya sa su ya karantar da dalibai daga farkon su har ƙarshen su kuma ko ina aka zo yana da tafsirwa ba wai kawai ya sallama bane abinda mai littafin yake ya ji in mai littafin ya kawo hadisi da yake ce wannan hadisin da yake ne in ya kawo mai kyau kuma ya ce wannan hadisin sahihi ne ba kuma wadanda suke rawaito ba haka ilimi ya rinka tafiya akwai lokaci da ya ware yana karantar da mata littafin al-adab al-mufrad na Imam al-Bukhari sannan ya karantar da littafin اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجهود من شيخ الإسلام ابن تيمية. Rahoto rubutun da ya yi da dama da da'awarsa da karantarwarsa wannan ta sa labarin sa ya yadu a fasalli daban-daban. Har ya kawo kasar Saudiya daidai lokacin da an buɗe jami'ar musulunci ta Madina. Shugabanta na farko Sheikh Muhammad bin Ibrahim Ali Sheikh shi ne shugaba a wannan lokacin. Lokacin su Sheikh bin Baz suna malamai. A wannan lokacin aka gayyaci Sheikh Nasiruddin Al-Albani don ya zo ya ci gaba da karantarwa a nan, ya karantar da hadisi da ilmomin da suke da alaƙa da shi. Ya ɗauki shekaru kamar uku ko abin da ya ci haka yana karantarwa. Ya gamu da matsaloli tsakanin shi da malamai ‘yan uwansa, waɗansu nan ya saba musu ta fuskar fatawa, waɗansu kuma don hasada. Wannan tasa suka hada shi da hukumomin tsaro. Daga ƙarshe da aka bashi biza ta zuwa hutu ya je ya dawo, sai aka bashi biza ta fita ba dawowa. Ba wai hukumar jami'a ce take ta kore shi ba, da gwamnati ce take ta kore shi ba tare da hukuma ta yi magana ba, kawai sai ta haɗa kai da immigration. Amma fa Abubakar entry biza sai aka bashi biza wanda suke ta kore ni haƙi, in ka fita ka fita kenan ba dawowa. Kuma kana wanda zaka tambaya dalilin mai kai, saboda akwai fatawoyinsu da dama da suke saɓawa manufofin gwamnatoci. Ya sadu da malamai daban-daban, shahararrun malamai irin su Hamid al-Futti shugaban jama'atu ansarus sunna al-muhammadiyya na Misra, irin su Ahmad Sakir babban malamin hadisin nan na Misra. Kuma ya yi zama daban-daban shi da shi taron ƙara juna ilimi na tsakaninsu su biyu, kamar yadda haɗa da Sheikh Abdulrazak Hamza, kamar yadda ya haɗa da Taqiyuddin al-Hilali wanda ake wa laƙabi Nasir as-Sunna wa Kami'ul Bid'a. Ya haɗu da manya-manyan malamai, ya fa'idantu da su, sun fa'idantu da shi. Yana da alaƙa mai girman gaske tsakaninsa da Sheikh Abdulaziz bin Baz. Ya wallafa littattafai masu tarin yawan gaske, bayan tahqiqat da yayi, kuma bayan kuma rubut daga cikin littattafansa akwai shahararrun littattafan nan guda biyu, silsilatul ahadith da'ifa wal mawdu'a da kuma silsilatul ahadith as-sahiha. Silsilatul ahadith ad-da'ifa ya keɓance wannan littafi ne don tara hadisai wanda suka yaɗu da'ifai ko ma na ƙarya a bakunan mutane, don faɗakar da al'umma haɗarin da ke cikinsu. Sai da ya fara hadisi daidai har 10,000 tsakanin da'ifi da maudu'i. A yanzu juzu'i 5 ne ya fito a cikin littafin, kowane juzu'i yana ƙunshe da hadisi 500, sauran ba a kammala buga su ba. Sannan ya zo silsilatul ahadith as-sahiha, ya tara hadisai ingantattu wanda waɗansu ingancinsu ma sai an leƙa littattafai masu yawan gaske, tunda ba Bukhari ko Muslim suka rawaito su ba, ba ma sa cikin kutubus sitta. Shi ma nan ya tara hadisai 10,000 sahihai garau, wanda kawai aiki suke da lafiya da su. Su kuma wannan an buga juzu'i guda 6, kowane juzu'i yana ƙunshe da 500, 3,000 kenan suka fito, sai 7,000 ba su fito ba, saboda ba ya da kuɗin bugawa. Kaga waɗannan manya-manyan littattafai ne. Ga kuma littafin Irwa'ul Ghalil fi Tafarid Ahadith Manaris Sabil, juzu'i 8 ne har abun nan ɗinsa Faharis ɗinsa ya zama juzu'i 9. Akwai littafin Manaris Sabil wanda aka yi akan mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal, wanda ake wa laƙabi Imam Ahlus Sunna wal Jama'a. Yace Imam Ahmad yana da haƙƙi a kaina in zaɓo littafin fiqh cikin mazhabarsa wanda ya fi kusa da sunna in yi bayanin hadisan da ke ciki. Da haka yi littafin Irwa'ul Ghalil kuma yana cikin littattafan da yake ji da su, saboda gaskiya ya baza ilimi a cikinsa mai tarin yawan gaske. Juzu'i 9, bayan ɗaiɗaikun littattafai irin su sifat salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, irin su ahkamul jana'iz da sauransu. Sannan ga takhrijat ko tahqiqat, tahqiq a samu littafi da magabaci ya wallafa a da abu a fito da shi a yi masa bugun zamani a bidiggin tarihin rubutun littafin da waɗanda suke da kwafi ɗin littafin cikin ɗaliban da suka yi ko ɗalibai ko wanda suka yi zamani na malamai da mai littafin a bidiggin kwafi ɗin littafin a tattara a gane haƙiƙanin abin da mai littafin ya rubuta don a zo a buga shi a zamanance kuma a yi bayanin hadisan da ke ciki wannan ya yi wa littattafai masu yawa irin wannan aikin musamman littattafan shaykhul islam ibn taymiya da littattafan kuma waɗansu malaman daban-daban musamman littattafan hadisi da littattafan aqida da waɗansu daga cikin littattafan fiqh da qiran a gaskiya wani lokacin idan ka ɗauki irin wannan ta haƙiƙa zai ga littafi biyu ne a haɗe don zai yi muqaddima wanda muqaddimar kanta ta isa ta zama littafi saboda ilimin da ya fara a ciki kamar littafin al-ayat al-bayyinat fi adami sama'il amwat inda al-hanafiyyatu sadat na imam al-alusi to muqaddimar da sai nasir din al-albani ya masa ita kanta littafi ce mai zaman kanta mai daɗin karantawa kuma galibi ne da fanke na nasir din al-albani za ka ga da zafi wajen usulubin sa to wannan ta sa hata masoyan sa da dama sun yi rubuta masa takarda waɗansu su yi masa telefon waɗansu su sadu sai a baki cewa ka faye zafi akan wanda ya saba maka ya kare kansa a cikin sabon bugun da aka yi wa silsilatul ahadithu da'ifa yace zafin da nake ba da gangan nake ba ba kuma dan sare nake ba mutanen da nake wa zafin iri dole yace in ma dan bid'a wanda iri-iri yake so ya bufe hasken sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan ba wani magana in bi shi a hankali matukar ya yi rubutu ya yi tallar bid'a to sai mun yi rubutu mun yi tallar sunna ko mutum mun kasa sa masa harshe yace wannan abin da ya dace a masa kenan yace na biyu ka iya samun ahlus sunna kuma na yi masa zafi yace to idan ahlus sunna ra'ayin mazhaba ko ra'ayinsa kawai yasa yazo yayi wa sunnar annabi tawili yace to sai in manta da dangantaka ta da shi in tuna dangantaka ta da annabi yace duk girman sa inda kudin tashi da annabi sai in manta girman sa dan haka sai in yi masa zafi ba tare ma da na san zafi dai ba wannan bayani Sheikh Nasiruddin Albani ya kare kansa amma Allah hakika yana da abin da ake kira al-insaf al-insaf shine adalci abinda ake nufi da adalci ko tabbatar da gaskiya ga dukkan wanda yake mai ita ko da ya saba maka ta fuskar janibi na aqida tabbatar da ƙarya ga wanda yake mai ita ko da yana tare da kai akan bin tsarin ahlus sunna wal jama'a to yana da wannan dan galibin abokanan rigimar sa da suka yi rubutu rubutu za ga su in sun yi rubutu zagi suke a cikin littafin su amma shi baya zagi sai dai ba da reference kuma ya bude musu taki ma da yake so amma duk su yi zage-zagen su su yi ƙarya shi ba zai musu ƙarya ba duk abin da zai faɗa sai ya ɗauko a littafinsu da bugu na nawa shafi na nawa juzi'i na nawa ya ce ga abin da suka ce sannan kuma ce to kuma ga ansa ta game da abin da suka ce musamman ne gina abokanansa irin su Sheikh Al-Bumari na ƙasar Morocco waɗansu malaman hadisi ne family ne guda wajen su uku duk kowanne ga wartaccen malaman hadisi ne alfarin sai suna sun fi sosaye ne saboda haka suka cikin da susanci a cikin hadisi suka mayar da ilimin hadisi ya zanto mai hidima ga susanci kawai da wannan albani ya sun yi ɗauki ba da ɗiliki haka yaya ran su Muhammad bin Ali Sabuni mai littafin Sabatu Tafasir shi kuma ta san ba ash'ari ne na fitar hankali wanda ke ta'awilin ayatul sifat ga kuma ta kalidanci ta fuskar fiqh wannan ta sayar da yin maganganu marasa daɗi da Sheikh Nasiruddin Albani amma shi Nasiruddin Albani shi ma ɗan mayar masa da mutum cikin sosan sa hadisin sahiha shi Sabuni ya kawo wani littafi ya kawo wani hadisi a cikin littafin sa sai ya sauka kasa zai bada rafaran sai ce ungurin lisanin arab ibn manzur al-ifridi lisanin arab din nan fa kamar kamus ne na larabci ka turo hadisin annabi wai zaka bada rafaran sai a duba lisanin arab Allah ke san jahili a wata yake mana Bukhari ko Muslim sai yake mana misalin Arab to imam ne yana da cikin maganganun da za a ce yana da kaushi babban malami yake masa jahili yake ta zagon su tun da ya jahilci sunna inda duk ya rufe su tafan duniya inda ya jahilci sunnar baban Kasim ai jahili ne fa ya ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu ليس بالتمويه ما العلم نسبك لخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. kuma yana da abin da ake kira jara'a ilmiya. Abin da ake nufi jara'a ilmiya ya yadda ko shi kadai ne ya fara fadin ra'ayi, inda duk zamanin nan ba mai wannan ra'ayi, amma ya san yana da wani magabaci cikin sahabbai ko tabi'ai, to sai ya tabbatar da wannan. Gaskiya za a iya cewa shi ne mujaddidin ilimin hadisi a wannan karni. Waɗanda duk aka samu to sun taimaka masa ne, amma dai rubutu ɗin a fito da hadisi a sarari, a yi kira zuwa ga sunna a sarari, a ƙida da hadisi a haɗe, to Nasiruddin Arbani kan sai ka laluba. Sai Sheikh Ibn Baz, Ubangiji Ta'ala ya ba su tarin ilimi ta fannoni da dama ne, wanda ba za ka iya keɓanta wani ɓangare guda ba ka ce shi ne sakinsu ko fagensu. Sun shiga wurare da dama, amma in aka koma tsantsar hadisi to su kansu suna sallama Sheikh Nasiruddin Arbani. Harin cewa Sheikh Ibn Baz wato ba ƙaramin abin nan bane ba, galibi shi ko malamai sukan ce wato tawadu'un sai ya sa ma ba a fa'idantuwa da ilimin sosai. Yanzu ne sai kai fatawa kawai sai dai ce maka qala Allahu ta'ala kaza wa qala rasuluhu kaza, yana tsantsainin ya faɗi magana ta karan kansa kai tsaye bayan kuma yana da ita. Kuma shi ne mutumin da za ku zauna da shi shekara biyar ka daina istishhadi da ayoyin Qur'ani, lokaci ɗaya mas'ala ya tara ayoyi goma goma sha biyar kowace ka ja karanta ko tari ba zai ba wajen jawo ta. Da shi kuma kafu ba ya dini, da shi kuma kafu ba ya dini, amma ko tari ba zai ba wajen jawo ta, yadda ya jawo ta haka za ka ji ta tafi. Kuma ita masa referensi kai mai ido ka je ka duba. To gaskiya daga cikin manya-manyan malamai na wannan karni da muke ciki, idan na ce wannan karni ina nufin karni na miladiyya, karni na 20 din nan, a gaskiya Sheikh Nasiruddin Albani yana ɗaya daga cikin malaman da suka yi fice a wannan karni, musamman a duniyar ilimin hadisi. Idan ka haɗa su da su Abdurrahman Al-Yamani Al-Mu'allimi da su Ahmad Shakir, waɗannan ba kamar su gaskiya. Kuma Allah ya sa duk suka zanto suna ɓangaren Ahlus Sunna wal Jama'a. Sai wani na huɗunsu wanda bijimi ne a ilimin hadisi amma sai fito a hannun hagu, shi ne Zahid Al-Kansari a ƙasar India. Ya mutu to amma wato ya dasa ɓarna a cikin ilimin hadisi sosai da sosai, yana da ilimin sosai wato cikin hikimar Allah. Kamar da Ibn Taymiyyah ke faɗa cikin littafin sa, idan Allah ya tashi rusa ƙarya baya rusa ta tana jaririya, sai ta girma ta kai wani matsayin da an sallama mata, sai Ubangiji ya rusa ta don ya nuna ita sunanta ƙarya. Amma Allah baya rusa ta tana jaririya, sai ta kai wani matsayin da ba wanda sai lakace mata hanci, sai gaskiya ta zo ta lakace mata hanci. A duk lokacin Zahid Al-Kansari kam ya fitini jama'a da dama, duniyar sunna ta kasa bashi ansa kan rubuce-rubucen da yake yi. Yanzu ne ba na wasa ba cikin ilimin hadisi, sai kawai Allah ya kunno da Abdurrahman Al-Mu'allimi Al-Yamani a ƙasar Yaman. Dan shi ɗayar Kausari har idan ya fara zagi tun daga na baya-baya irin su Ibn Hajar, cewa ne har sai ya dangana da Abu Huraira. Shi inda ka kawo hadisi ba shi abu ne ba, inda ka kawo hadisi da ya saba wa fasawar mazhabar Hanafiya to sai ya zaifantar da hadisin duk bala'i. Ko yaya sai ya zaifantar da hadisin, in ya ƙi zaifantuwa ta ko ina sai ya masa tawili ya ce wannan hadisi laysa ala zahirihi. Amma in ba haka ba abu ne mai sauƙi ya rannara masa, shi zai iya samun rawi a cikin hadisi a ce sunansa Muhammad ibn Isma'il, misali Muhammad ibn Isma'il din ne ya kasance akwai mutane guda biyu masu wannan sunan, ɗaya daga cikinsu da'ifi ne ba a karɓan hadisinsa, ɗaya daga cikinsu sahihi ne ana karɓa. To ya zanto wannan hadisin wanda sahihin ne ya rawaito shi kuma yana son ya da'ifantar da shi, to sai ya kafa maka hujja cewa wancan da'ifin ne ya rawaito ba wancan ba. kawo tarihi, ya kawo tarihin marwata hadisin, yayi magana ya baka rafa musa, yayi magana yayi can yayi can ya buga gadi. Katibul Baghdadi a cikin littafin sa Tarihu Baghdad sai kawo kisar Abu Hanifa, yayi magana akan tarihin rayuwarsa da kuma cewa bijmina ilmin fiqh, yace amma a fannin hadisi Abu Hanifa da ibi ne. Wannan magana ta konawa kautari zai a ce Abu Hanifa da ibi, kuma ba da kafa sai da ta kawo maganganun malamai da sanadi da suke magana akan Abu Hanifa, kasancewar sa dai wato ba yada zurfi a bangaren ilmin hadisi. To sai Katibul Baghdadi ya gabata tun wajen karni na 4 ko na 5 kenan, na manta da tahdid, amma kansar yazo a wannan karni ne kafa-kafa da shi, yake Ta'anibul Faqih, mai littafi mai suna Ta'anibul Faqih, wato ko yin katibi ko lakace hanci ga Faqih al-Baghdadi dangane da maganganun da yayi game da Abu Hanifa kan Nu'man. Ya kawo maganganu, ya yi ta kawo hadisai da sanadai, yana yin bayani a kansa irin yadda ya ga dama, wanda kai ba ka da ilimin hadisi dole ka sallama. Sai Abdurrahman al-Yamani ya zo ga wannan littafin, sai ya mayar masa da martani, sai ya fara wani littafi dan karmi mai suna At-Tali'a. Hasan At-Tali'a a larabci wato irin zaratan sojojin nan da ake tura su tsotsano fada sauran rundunar tanana, kai ka dauka cewa idan ka zo na gurnani kamar su kenan kanka gani sanna baya, to su ne At-Tali'a, su wani gurnani su dawo. Daga baya sai ya zo At-Tankil bima fi ta'anibil kawsari min al-abatin, duk sanadin da ya kawo ya da'ifanta shi, sai ya ce to wannan wani da kace shi ne wani, shi ne wani ka da'ifanta hadisi da shi, ba shi ba ne ba, wannan marwacin shi ne wani, ya rayu a gari kaza, ɗalibansa shi ne kaza, malamansa su ne kaza, ga irin kaza, ga auren da ya yi, ko ma in ya gama har matan da ya aura masa ya faɗa. Ya ɗauki komai ya yi ta yin cikin lafiya tun daga farkon littafin haƙƙa. Bayan ya gama da kiyaye ilimin hadisi, ya gama da kiyaye ilimin fiqh, sai zo ce kuma kai kansa ne ma baka da aqida, sai a sanye wani mulhaq a ƙarshe, al-qa'id ila sahih al-aqaid. Ana karanta ba iya bacci wannan littafi. To waɗannan idan ka haɗa da su Sheikh Nasiruddin Albani, za ka iya cewa Ubangiji Ta'ala ya yi wa wannan ƙarni wato albarka ta hanyar wannan fatawoyi ko a cikin kasar da darussa na Sheikh Nasiruddin Albani, za ka haɗa kasar sama da 10,000. Wani 10,000 akwai littafan da ya soke su a kasar, irin su At-Targhib wa At-Tarhib na Imam Al-Munziri, waɗansu littafai da dama ga fatawoyi, duk inda ya je kawai wato ana ɗaukan shi a matsayin wata jami'a ta zo, mutane ba sa barin shi suke. Idan aka ce zai zo Madina, zuwan da ya yi na ƙarshe a Madina shi ne shekara ta 1989, 1989 kenan zuwansa da ya yi na ƙarshe a Madina. Wato malamai suna son saduwa da shi, malamai suna son saduwa da shi, sai aka kasa lokacin ganawa da malamai da munakasha da suka yi ta ilimi, dan rubuce-rubucensa da yawancin lokaci da dama sun daɗe ba su razana shi ba, suna da ficewa a kai, ya ba su dama aka yi wannan zaman, an yi kasar-kasar a kansa. Ina jin Malam Abdulkadir yana da irin wannan kasar-kasar ɗin. Sannan kuma aka ware lokaci na zama da ɗalibai ƴan kusa kuma mu daga baya zuwa aka zo aka shi ma daban, duk inda ya je haka ne kawai. Yanzu haka yana nan da rai, ya yi hijira daban-daban, hijira ta farko sun gani daga Aljeriya zuwa ga Sham, sannan kuma ya sake hijira zuwa ga Lebanon, sannan ya sake hijira zuwa ga Sham karo na biyu, sannan kuma ya zama gina, sannan ya sake komawa Sham, sannan da ya ƙarshe ya sake hijira ta ƙarshe zuwa Jordan. Yanzu girma ya zo mata, kuma yana fama da wani ciwon ƙafa da ya daɗe yana fama da shi, kusan baya iya rubuce-rubucensa kamar da. Kuma yanzu kusan ma ya rufe saduwa da mutane, in ba ɗalibansa ba na kurkusa, saboda ya manyanta a kullum tafan da ya fara ciwo sama da shekara 20, yana so kafin ya mutu Allah alƙalla ya kammala su, ko da bayan mutuwarsa ne a buga su. A takaice wannan shi ne Sheikh Nasiruddin Albani. Wallahi ban sani ba, ko yana jin turanci ban sani ba. Yanzu za mu shiga cikin littafin kai tsaye bayan wannan ƴar muƙaddima. Wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam, an buga shi bugawa ɗaya sama da 10. Akwai bugawa da aka yi ta shari'a da yarjewar mai littafin, akwai bugawa buge-buge da aka yi ba ta shari'a ba, ba bisa ka'idar mai littafin ba, sama da 17 ma bugawa da aka wa littafin. Dan haka ga ka'ida za a ga idan an yi littafi a muqaddimar farko ta littafin kenan, in ya kare za a sake bugawa sai mai littafi ya sake muqaddima ta biyu, ina ko wani ƙarin bayani da zai ƙara a cikin littafin don ya bugo a sabuwar buga a new edition din littafin. To haka Nasiruddin Albani ta yi, don haka duk muqaddimomin littafin za mu ƙetare su mu je kai tsaye zuwa muqaddima ta farkon littafin. Kuma littafin da za mu yi amfani da shi shi ne bugansa na ƙarshen nan da aka yi na baya-bayan nan, wanda wata madaba da ake kira Maktabatul Ma'arif a birnin Riyadh ta buga shi. Don wannan bugawar ta ƙarshe ita ce shi Sheikh Nasiruddin Albani ya ɗauka a matsayin bugawar da ta zanto nasu kaga dukkan bugan da aka yi wa littafin kafin ta. Saboda bugawar da aka yi ta farko da ta nawa da ta nawa da ta nawa an ha'ince shi su da dama a cikin littafin. In muna karantawa kuna da bugan da za ku yi ta ganin bambanci cikin abin da muke karantawa da naku. Saboda abokinsa na da wato Zuhair Shawus wanda yake da madabar Al-Maktabul Islami ya ha'ince Sheikh Nasiruddin Albani a wurare da dama wanda ya yi bayaninsa a wannan muqaddimar ta wannan sabon bugan. Sai dai balo baya cikin tsarin mu karanta ta, kawai za mu je kan muqaddimar ne ta littafin ka tsaye. Wannan buga ta wannan sabon bugo kamar dai da littafin ke hannuna ita ce wadda aka buga a 1991 wato 1411 kuma bayan hijira kenan. Don haka duk wanda yake ta kafin wannan ta kaza kaza wannan littafin mansufa ce, sai dai bi mu a hankali ya dan fa'idanta kawai. Don haka in wanda yake hannuna ne irin na waɗin shafi na 35 kenan za ka buɗo, inda yake muqaddimatul kitabi al-ula, muqaddimatul kitabi al-ula. الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها وعلق النجاح والفلاح بالخشوع فيها وجعلها فرقانا بين الإيمان والكفر وناهية عن الفحشاء والمنكر. يقول الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده yabo ya tabbata ga Ubangijin da ya wajabta sallah akan bayinsa, wa amarahum bi iqamatiha wa husni ada'iha, ya umarce su da tsayar da sallah din da kuma kyakkyawan bayar da ita da kyautata bayar da ita. Wa alaqa an-najaha wal falaha, Ubangiji ya ratayar da kubuta da rabauta, bil khushu'i fiha, ta hanyar jin tsoro a cikin ta. يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, وبنجي زيارات يد سقطا غوان دي نصوره سكين صلى غوان دي ونزد خشوع سكين صلى وجعلها فرقانا بين الإيمان والكفر. وبنجي زيارات ناتا إتصلى تزنتو إتصير بقدما تكاني إيمان دي كافر وناهية عن الفحشاء والمنكر, ونسين ياتا تزنتو ميهني daga aikata alfasha, mai hani daga aikata munkari, kamar da Allah ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, sallah tana hana alfasha tana hana munkari. Abinda ake nufi yin ta daidai na taimakawa mutum wajen rage alfasha, na taimakawa mutum wajen nisantar munkari, amma ba ana nufin cewa in har kaga kana aikata alfasha kaga kana aikata munkari to sunnar ka bata yi ba, ba haka ake nufi ba. Yin ta daidai na taimakawa mutum ya rage alfasha ya rage munkari. Abin da yasa muka ce haka, idan muka ce yin ta daidai na nuna sai ka ne santi dukkan alfasha, ka ne santi dukkan munkari, wannan zai wahala domin kai ba masu yi bane ba. Don haka Allah ya faɗa cikin hadisin Qudsi yake, ya ibadi innakum tuqtu'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Kun gane ku? Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad, ila da aminci su tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad, al-musaffab bi qawlihi, wanda aka yi masa magana da fadin Allah ta'ala, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas, mun saukar maka da zikiri shine al-qur'ani, litubayyana lin-nas, dan kai wa mutane bayani cikin ayar ma nuzila ilayhim, kai musu bayanin abinda aka saukar miki, wala'allahum yatafakkarun, domin su zanto masu tuntuntuni cikin ni'imar Allah. Faqama sallallahu alayhi wa sallama bi hadhihi al-wazifa,
dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tsaye da wannan aiki da aka dora masa, wannan nauyi. Lafazin al-wazifa yana nufin aiki ko nauyi da aka dora wa mutum, haqqal qiyam, matakar tsayuwa. Wa kanat as-salatu min a'zam ma bayyanahu lin-nas, sallah ta kasance tana cikin mafi girman abin da annabi ya bayyana wa mutane, domin bayanin sa mafi girma shine tauhidi, bayanin da yake bi masa shine sallah, shine tana cikin mafi girman abin da ya bayyana ga mutane, kaulan wa fi'lan, a magance da kuma aikace. A magance ya kwadaitar da yinta da yadda za a yi ta, a aikace ya kwadaitar da yinta da yadda za a yi ta. Hatta innahu sallam marratan ala al-minbar, har wata rana annabi ya salla akan minbari, yaqumu alayhi wa yarka, zai tsaya akan minbari din ya kuma yi ruku'i akan minbari. Thumma qala lahum, sannan yace da sahabbai, inna ma sana'atu hadha, ku sani dai na aikata haka, lita'atammu bi, domin ku kwaikwaye ni, wa lita'allamu salati, domin ku sani irin sallata, domin ku koyi da ni kuma kuma kwaikwayi irin sallata. Wa lita'allamu fi'li mudari'i ne, dakhalahu lamu ta'lil, asluhu lita'allamu, saboda dukkan fi'li mudari'i wanda ya fara da ta guda biyu ya halatta tafi daya a bar daya. Amma san ka ce lita'allamu sai ka ce lita'allamu, litatazakkaru sai ka ce litazakkaru, litatafakkaru sai ka ce litatafakkaru. Shine Ibn Malik ya ce, wa ma bi ta'ayn al-jidi qad yuqtasar fihi ala ta tatabayyana al-ibad, duk abin da yake farawa da ta biyu wani lokacin ya halatta a tafi daya a bar daya. A takaice dai annabi ya salla kan minbari a tsaye ya yi ruku'i, idan ya tashi yin sujada sai ya sauko daga kan minbari da daba da bayi ya sujada, in ya gama sujudu guda biyu zai sake miƙewa, ya miƙe tsaye sai taka kuma ya hau kan minbari, da haka har ya kammala sallah. Hikimar yinta akan minbari, idan na nesa da shi ta hango shi a cikin masallaci, yace ku sani na yi haka dan ku koyi, dan ku kwaikwaye ni ku koyi irin sallata. Kaga ya koyar da sallah a mai a aikace, wannan yana cikin jumla na bayanin da Allah ya ce wa azna ilayka aya ta alqur'ani fa ce annabi ya aikata ta. Wa awjaba alaina al-iktida'a bih, kuma Allah ya wajabta mana koyi da shi, fiha a cikin sallah, ko kuma shi annabi ya wajabta mana koyi da shi karan kansa a cikin sallah. Fa qala, yace sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah tamfar yadda kuka ga nayi ta. Wannan hadisi Bukhari da Muslim da Imam Ahmad suka rawaito shi. Wa bashara man sallaha ka salatihi anna lahu inda Allahi ahadan, annabi ya yi bishara al-bishir ga wanda ya sallaci sallah kamar irin tasa, cewa anna lahu inda Allahi ahadan, lallai yana da wani alkawali na musamman a wajen Allah, an yudkhilahu al-janna, zai shigar da shi al-janna. Ai rabo ne ba mai tsoro ba, matuƙar ka yi sallah irin ta annabi, a sallah ne, a nafila ne, a sallan gawa ne, matuƙar qiyamul layl ne, matuƙar ka yi ƙoƙarin koyi da annabi a cikin dukkan abin da yake sunan shi sallah, alƙawarin da ke tsakaninka da Allah shine ya shigar da kai aljanna. Ai wannan kadai ya isa ya samu tsaya mu duka akan wannan littafin, mu ga ya annabin ya sallar dan yi ƙoƙarin tabbakawa. Fa qala, annabi sallallahu alaihi wasallam yace, khamsu salawatin ibtarabahunna Allahu azza wa jalla, akwai salloli guda biyar da Ubangiji ta'ala ya wajabta su, man ahsana wudu'ahunna, wanda duk ya kyautata alwalansu, wa sallahunna liwaqtihinna, ya sallace su a lokacinsu, wa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna, ya cika ruku'insu da sujudansu, wa khushu'ahunna da khushu'insu. Khushu'i waɗansu suna fassara shi da tsoro, waɗansu suna fassara shi da kaskantar da kai, to dai da kaskantar da kai da tsoro din suna da alaka da juna, dan kana kaskantar da kai ne ga abin da kake jin tsoro, ga abin da kake ganin girmansa. Duk wanda ya tsayar da sallah bisa ga wannan tsari, yadda ruku'in yake, yadda sujudin take, yadda khushu'in yake, duk bayanin zai zo nan gaba a littafin. Wanda duk ya wannan, kana lahu ala Allahi ahadun, an yaghfira lahu, yana da alkawali na musamman a wurin Allah ya gafarta masa, cewa zai gafarta miki. Wa man lam yaf'al, wanda kuma bai yi hakan ba fa, yayi sallah ba ruku'i tikakke ba sujuda tikakke Allahu akbar Allahumma rabbana lakal hamdu Allahu akbar kamar an koro shi fa laysa lahu ala Allahi ahadun wannan ba yi da wani alkawari a wurin Allah to wa zai masa gafara in sha'a ghafara lahu in Allah ga dama sai gafarta mushi tunda dai sallah wato ba ta cikin tauhidi ita ba take bayan kalmar shahada take in kalmar shahada ta tabbata musulunci ya samu wa in sha'a azabahu in ko ga dama yayi masa azaba saboda ya wulakanta sallah amma dai karshe makomarsa shine aljanna in ya musulunta tauhidi wannan hadisin yana cikin hadisan da ake kafa hujja da shi kan cewa tariku salati baya kafirta kun gane ko kuma hadisi ne ingantacce a bayanin sa zai zo ina jin nan gaba hadisi ne sahihi sama da malamai da dama sun inganta shi wato malamai da dama kai sun inganta shi Albani ya yi takaribin cikin sahihi Abu Dawud saboda shahida cikin hadisin da yake wanda ya tsayar da sallah yadda ake bukata yana da alkawali Allah zai masa gafara wanda ko bai yi haka ba ba ya da wani alkawali yanzu ya rage ne idan Allah ya ga dama ya masa azaba gobe kiyama saboda wulakantar da sallah in ya ga dama fa ya gafarta miki to tunda zai gafarta miki a yayin ka ga barin sallah baya bai zama kafirci ba kenan domin da ya kai kafirci ya kai shirka kenan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika wannan duk yana daga cikin magogarar sai Imam Malik kan cewa tarikus salati baya kafirta sai in yayi jayayyar wajibin ta ne to ya kafirta amma barin ta kawai bai zama kafiri ba duk da cewa sun ce in bai yi ba har lokacin sallah ya fita ana cewa tashi kai yaki to ai ya fita shi amma in ta nufa haddi ne ba wai kafirta yi ba za a yi masa sallah kai kuma kabartan musulmai kawai Allah ya tashi ne horo ne dan kar wani nan gaba yake yin sallah ba kamar su mazhabin Imam Ahmad da suke ganin cewa tariku salati suna ganin kafiri ne kun gane ku to ne wannan hadisin hujja ne kan cewa tariku salati ba kafiri ne wa ala alihi wa sahbihi al-atqiya al-barara wannan ya zama atafi ne akan me akan wassalatu wassalamu da ya gabata kuma tsira da aminci ya kada tabbata bisa ga alayansa wa sahbihi da sahabbansa al-atqiya jam'i ne na taqi al-barara jam'i ne na al-barru al-atqiya masu tsoron Allah masu kiyaye dokokinsa al-barara masu da'a ga Allah kenan allazina nakalu ilaina ibadatahu sallallahu alaihi wa sallam wanda iyalan gidansa da sahabbansa su suka turo mana yadda annabi ya salla yadda ya dukkan ibadarsa in ba dan iyalan gidansa ba da sahabbansa ba inda za a yi musamman ne ne ba ibada daga nan zaka gane jahilci da bata na wanda yake zargin zurriyar gidan annabi din ko wanda yake zargin sahabban annabi din asalin ya rufe addininsa bai sani ba gida ne dan sai na zai koyi sallah sai na zai Qur'anin da yake takama wa ya kawo masa shi ta hanyar sahabbai ya zo masa su suka haddace su suka tara har ya zo masa to yadda suka haddace Qur'anin su suka haddace hadisi ba ka cewa na yadda da wannan kuma yar bana so allazina nakalu ilaina ibadatahu sallallahu alaihi wa sallam wanda suka tsoro mana ibadar annabi kira da amincin tabbata gare shi wa salatuhu da sallarsa wa aqwaluhu wa af'aluhu da maganganunsa da ayyukansa waja'aluha wahdaha lahum mazhaban wa qudwa suka mayar da ayyukan annabi kadai ya zanto shine mazhabin su shine abin koyon su haka sahabbai suke gaba daya ba wanda yake da wata mazhaba mazhabin su shine mai qala Allahu qala rasulullahi magana ta kare kawai yanzu kenan ya zama wajibi ni da kai mu bi mazhaba in kace ya zama wajibi sai mu ce akwai wajibi wanda aka wajabtawa yan karshe ba a wajabtawa yan farko ba al'umar ba daya bace ba inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum annabin duk ba daya bane ba abinda aka ce musu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai suka fahimci ba mazhabi sai abinda annabi yake mu ba abinda aka ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai muka ga sa fahimta shine bambancin mu da su amma duk saukan daya ne wa ala man hadaha zuwahum ira da aminci su tabbata akan wanda ya bi taku irin nasu haza hazuwahum ya bi tsari irin nasu wa salaka sabilahum ya bi tafarkin su ila yawmid din har zuwa ranar ƙarshe domin bayan da za a yi ka zama shiryayye a yau sai in ka bi shiryayyen mutanen farko na da sahabbai da tabi'ai abinda duk kai bai samo asali a rayuwar sahabbai da tabi'ai ba to wannan abin ya zama bata da nassin Qur'ani domin sakin rasulullahi min ba'di ma tabayyana lahu huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا وان بي يسابوا النبي كما يزوي بتفكي دبعنا من منيبا سواء من منام فرقو هي أيها الذين آمنوا بتسوكا لن يرتكا في انتظرتي أكام واتسوكا من سيكا في انتظرتي أكام واتسوكا ai inda za a ce akwai wani karni ɗaya su ne kadai ya ayyuhal ladina amanu banda su sauran karnin ba su zama ba to tsakanin karni na farko da na biyu da na kaza da mu karni na 14 ko 15 a yau su wane ne karnin da zai dace da ya ayyuhal ladina amanu sahabbai dan su ne ayat ta sauka suna nan su ne suka sauka ga duniya ayat ta sauka ga duniya ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an kinillah sune suke hira a masallaci annabana nan ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli tajhari ba'dukum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tus'alun sune za a tafiyaki ayati doka ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum sune suka fita badar za su fara yaki Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun sai suka tafi aikin haji aka ce ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakafuhu bil ghaib faman ittada ba'da dhalika falahu adhabun alim sune suka yi kisan kai da juna aka ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum al-qisasu fi qatla al-hurr bil hurr wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa mu albarkatin su ne muka samu kafin kowa a ce masa ga ladina amanu sune su kace ba ruwan su da sai to kace ba ruwan ka da su ai ka zama shawara ki in ma akwai abin da ya fi shawara ki ka zama ki وبعد فإني لما انتهيت من قراءة كتاب الصلاة من الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله الباني يكي بايان هكا نيا عند نكمل كرنت لبتاف صلى أتكل لبتاف الترغيب والترهيب باب اللي يكي مغانا كان صلى وأن لبتاف الحافظ المنذري يا عند نكمل كراتنسا وتدريسه على بعض إخواننا نكمل كرنت دشي اجسا ga wani sashi ɗan uwanmu as-salafiyina masu bin wato abin tsarin magabata idan an ce salaf magabata as-salafu salih magabata na gari idan an ce salafi mai bin tafarkin magabata wanda bai din tafarkin ɗan karfe ba ban karfe anan bid'a ta zo amma a farko anan sunna take shine aka ce alaikum bi sunnati kuma shine daidai lokacin da bid'a bata zo ba aka ce fa'innahu man yi'ti minkum fa sayara a lokacin mamaki suke wani saɓani za a samu su ne wani zai kai sunna amma annabi tun da an sanar da shi za a yi saɓani ya ce fa'innahu man yi'ti minkum fa sayara wanda duk Allah ya ba rayuwa mai tsawo zai ga saɓani mai yawa don haka sai ba su maganin saɓani shi ne mai fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin wa iyyakum wa muhdathatil umuri fa inna kulla muhdathatin sai aka ba su magani kai kafin abin ya faru ka ganin gurin ba albani ba za ka taba jin ya ce dalibi na wane ba almajiri na wane kawai sai ya ce wata zirifi ya ala babu ikhwanina waɗansu ƴan uwa waɗansu ƴan uwanmu daga cikin dalibansu akwai wani Ali Hassan Abdulhamid saurayi ne albani ya haife shi ma bai jika da shi ba na gan shi a Madina mun sadu wata rana saurayi ne shekaru 31 kadan yana nan da littattafai saboda goma sha shi ma ilimin hadisi ya kunfada wurin Sheikh Nasiruddin Albani mataki yana cikin gajiyarsa amma zaka ji Albani na cewa wata rana da waye ya masa radi yace to yanzu mu mun riga mun manyanta ba ni ma da lokacin da nake in ba irin wannan ansa sai dai mu hada shi da irin abokananmu su Ali Hassan wallahi ya haife shi ya haife shi amma bai jika da shi ba alal akalli kace ya haife shi amma jika da shi ma ba mamaki ne Allah mun tuba sai da yalla da Allah. Yace yayin da nake mun karantar da wannan littafi a bisa ga ƴan uwanmu as-salafiyina wa dalika mundu arba'i sinina sama da shekaru hudu da suka wuce tabayyana lana jami'an balin salati min al-manzilati wal makana ya bayyana gare mu a sarari irin abin da sallah take da shi na matsayi min al-manzilati na matsayi wal makana da dai matsayi da al-manzila da al-makana duk ɗaya ne fil islami cikin musulunci وما لمن أقامها وأحسن أداءها من الأجر sannan ya bayyana gare mu irin abin da yake tabbata ga wanda ya tsayar da sallah wa ahsana ada'aha ya kyautata sauke nauyin bayar da ita min al ajri irin abin da zai tabbata gare shi na lada wal fadli da falala wal ikrami da karam wa anna zalika yakhtalifu ziyaratan wa naqsan bi nisbati qurbiha aw bu'diha min salati an nabiy sallallahu alaihi wasallam yace wannan falalan da karamci da zai tabbata ga wanda ya tsayar da sallah yakhtalifu yana shan bamban ziyadatan wa naqsan ko dai falala da karamcin su karu ko kuma su rago me zai haifar da raguwar ko karuwa bi nisbati qurbiha dangane da kusancin ita sallah din aw bu'diha ko ne santarta min salatin nabi sallallahu alaihi wasallam da sallar annabi in sallah ta fi kusa da sallar annabi falalarta da ladanta sai ya karu in sai nesa da sallar annabi sai falalan da ladan ya rabu har aje yana raguwa sallar tana kara nisa da sallar annabi har azo ba lada tana kara kusanta har a samu cikakken lada kama ashara ila zalika bi qawlihi kamar yadda annabin yayi ishara ga hakan a cikin maganarsa da yace innal abda yusalli salata yace da dama bawa zai iya sallatan sallah ma yuktabu lahu minha illa ushruha ba abinda za a rubuta masa sai ushrinta kashi 1-10 kai kai cikakken sallah sai a ba salata kashi 1-10 ushruha ko kashi 1-9 a kasa ta tara a ba da daya ushruha ko kashi 1-8 ushruha bakwai cikin kashi 1 cikin bakwai ushruha 1-6 ushruha 1-5 ushruha 1-4 ushruha 1-3 ushruha ko rabin lada wannan gurgurdan kusantar ta ko ne santar ta gurgurdan yadda wannan ladan zai bambam ka ga wani zai iya zuwa kina a bashi lada bisa goma cikakken lada goma wani zuwa a bashi 1-10 wani 1-9 wani kaza har a rabu haka wani a bashi rabi wannan gurgurdan yadda mutum ya yi sallar kamar yadda annabi yake ko kuma ya nisance ta gurgurdan yadda za a faru zan san cuta kamar ko wannan hadisi yana nan hadisi ne ingantacciyar rawahu ibn mubarak ke jihar abdullahi ibn mubarak ya rawaito shi a cikin littafin zuhri wa abu daud wa nasa'i bi sanadin jayyid ولذلك ولذلك فاني نبهت الاخوان الى انه لا يمكننا اداؤها حق الاداء الباني sai dan haka na fadakar da yawa cewa baya yiwa mu iya bayar da sallah hakikanin bayar da ita a tsarin da ya kamata au qariban minhu ko kusa da hakikanin bayar da ita din illa idza alimna sifata salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mufassalatan sai fa in mun san sallar annabi sallallahu alaihi wasallam yayin ta wa ma fiha min wajibatin mun gane abin da ke cikin sallar annabi na wajibai wa adab da ladubbai wa hay'at da kamannin sallar wa adiyatin wa azkar da addu'o'i da zikirai kuma harisna ala tatbiqi zalika sannan idan to harisna mun kwadaitu ala tatbiqi zalika bisa ga aiwatar da hakan amaliyan a aikace mu san abin a ilmance mu aikata abin a aikace فهنا اذا نرجو ان تكون صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر اين وانا لوكا في الميزان يتماني نفاتا صلى متهنا مع الفحشاء تهنا المنكر وان يكتب لنا ما ورد فيها من الثواب والاجر لوكا في الميزان نفاتا ارغو تامنا ما ورد فيها اذا نرؤى بن بيبنجلو فيها تكي لبرن صلى من الاجر نلادا من الثواب نفاك مكو والاجر بلادا ولما كان معرفة ذلك على التفصيل yayin da ya kasance gane hakan a lallabi fillafillah ya ta'azzaru ala aktarin nas abu ne da zai yi wahala bisa ga mafiya yawan mutane hatta ala kasirin min al-ulama har ma da yawa daga cikin malamai ba za su iya baka sallar annabi fillafillah ba dan za su dauko maka ne daga cikin fiqhin malikiya ko na shafi'iyya ko na hanbaliya ko na hanafiya to a nan gurin ko za a iya samun wani abin da aka gina bisa ga hadisi da'ifi kaga ba annabi yake ba sa iya samun abin da aka gina a hadisi maudu'i sa iya samun abin da kiyasi ne ko ijtihadi a nan gurin ya zama na annabi kenan to yin sallar annabi fillafillah abu ne da zai yawa zai wahala akan mabiya yawan mutane har ma da yawa daga cikin malamai yayin da abin ya zama haka saboda me ya zama hakan li taqayyudihim bi mazhabin mu'ayyan saboda sun kayyade kansu sun dabaibaye kansu da wani mazhabi daya wa kad alima kullu mustajilin bi khidmati sunnati mutahhara dukkan wanda yake shagalta yake daltu da yawa sunnar annabi hidima jam'an wa tafaqquhan wajen tara ta da fahimtar abin da ke cikin ta ya san cewa anna fi kulli mazhabin min al mazahib sunanan kowane mazhabi cikin mazhabobin nan sai ka samu akwai wadansu jimoli la tudir fil mazahib al ukhra wanda babu a sauran wani mazhabin wa fiha jami'iha kuma in ka tattara mazhabobin gaba daya zaka samu a cikin su akwai ma la yasifu nisbatuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam irin abinda bai inganta ba a jingina annabi ki min al aqwali na maganganu wal af'ali da ayyuka wa aktharu ma yujadu zalika fi kutub al mutaakhirin kuma yasa da dama akan samu hakan a littafin mawallafa na karfe idan sun ce mawallafan karfe ko sun daga karni na biyar ko na shida zuwa abin da ya zo har yanzu duk ana kiransu mutaakhirin wa kathiran ma narahu yajzimuna bi azmi zalika ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasa da dama sai mu ga kawai sun yanke magana sun jingina ta kawai su ce annabi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sayyiduna rasulullahi kuma hadisi ne zai yi ولذلك وضع علماء الحديث جزاهم الله خيرا على بعض مشهر منها كتب التقريرات فده هكا معلم الحديث الله فاكا مثل الخير سيسك الضعبير من الله تتفن فيه سيسك مثل كتب التقريرات أقول لأيكي نبي التقريرات شيني إذا معلم فيه يازو ياتي غا حكوم في كذا النبي ياتي كذا باتارد يافد حديث البخاري يا رويتو سيسك دارو تشبا sai malamin hadisi zai ce to wannan hadisin da ya faɗa yana cikin Bukhari babi na kaza, Muslim babi na kaza, sai mu bi Abu Dawud babi na kaza, ko cikin Musnad, ko cikin Mu'jam, ko cikin kaza, kuma hadisi ne sahihi ko hadisi ne da'ifi. To sai nufukewa waɗansu daga cikin littattafan fiqh hujuma a irin wannan tsarin. Kun gane ai, to wannan suna ake kira mai kutubu tafarijat, wannan za su sa kanka ya waye idan ka ɗauki Ihya Ulumuddin na Imam al-Ghazali. Ka ɗauki takharij ɗin da aka yi masa wanda muka kammala maganar su ɗazu na Zainuddin al-Iraqi za ka fahimci haka shi kawai da zani sai zo da littafi ce ya zo hadisi ce qala rasulullahi kuma sai ka samu hadisi ne mawdu'i ƙarya akawa annabi amma ya ce kawai annabi ya ce ya kyale ka cikin dimuwa allati tubayyinu hala kulli hadisin shi kutubu takharijat su ne suke bayyana halin kowane hadisi min ma warada fiha min sihhatin aw da'fin aw wada'in na dukkan abin da ya zo cikin su a ciki na hadisi ingantacce ko da ifi ko kuma mawdu'i ka kitab al-inaya bi ma'rifati ahadithi hidaya akwai littafi da wannan sunan al-inaya bi ma'rifati ahadithi hidaya wa turqul wasa'il fi takhrij ahadithi thalathati dalail akwai littafi da wannan sunan dukkanin su kilahu ma li shaykh abdul qadir ibn muhammad al-qurashi al-hanafi wannan suna cikin kutubu tafarija wa nasbu ar-raya li ahadithi al-hidaya kamar littafin nasibur raya li ahadith al hidaya min hafiz al zaylai na imam al hafiz al zaylai wannan ma dan hanafiya ne wa muktasaruhu da ikhtisarin sa da aka yi nawa lil hafiz ibn hajar al asqalani wa talkhis al habir fi takhrij ahadith al rafi'i al kabir wannan kuma nawa ne lahu na ibn hajar aidan kuma dai wa ghairi hada wannan ku mimma yakunu kalam bi iradiha daga cikin irin da tafanda in muka ce zamu kawo su sai magana ta tsawo wajen koro maka su yanzu irin wannan hadisan wannan littafin sai ka samu malami ya cika duniya da wa'azi da fadakarwa ba ko dai a cikin ɗakin sa na irin wannan to da me zaka tace hadisin da zaka faɗa don ku san in an ce hadisi ko da ifi ga wanda suka riga mu ga littafin da suka bi wannan littafin take hun suka yi musu hidima sahihi su ce sahihi da ifi su ce da ifi kuma su faɗi hujja irin su ake karantawa sai a zo a ce da ifi ne ba wai kawai mutum ne zai sha ruwa ya kushe sha ruwan sanyi ko ya sha zokaro da zai ce hadisi kaza da ifi haka kawai da molanka ba haka ake ba wannan da kusurman ake bi a hana ido bacci kuma suna nan ka tsaya a kuri nan ma kana ma'arifatu zalika ala tafsiri ya ta'azzaru ala aktsarin nas tunda hakan zai wahala ga mafiya yawan mutane allaftu lahum hadha alkitaba sai na wallafa musu wannan littafi sanin sallah dalla dalla zai wahala ga dukkan mutane tunda ko dai ka karanta fiqhin malikiya ko na shafi'iyya ko wani fiqhin daban wanda da dama za ka ga abin da aka gina kan hadisi da ihi ko kan ijtihadi wanda ba ma hadisi ga kuma hadisi ya inganta da kinciyar abin da aka tabbatar to kaga a ce ka tato da kanka zai maka wahala to tunda haka ne sai na wallafa wannan littafi li yata'allamu kayfiyyat salatin nabi dan mutane su kai irin tsarin yadda annabi ya salla fa ya hatadu bi hadihi fa turidu siriyarsa radiyan min al-maula subhanahu wa ta'ala ma wa'adana bihi ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ina mai fatan in dace a wurin Allah irin abinda Allah din yi mana alkawari ta harshen annabi me yake me da yake man da ilahudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu wanda da yake nayi mutane zuwa ga siriya abinda zai kasance gare shi na lada shine kwatan kwatin ladaddakin waɗanda suka bi shi la yanqusu zalika min ujurihim shay'a hakan kuma ba zai sa a rage musu ladan su ba a ba su nasu sai kuma a ba shi adadin nasu da aka ba su al-hadith wannan hadisi rawahu muslim wa ghayruhu to wannan shine karshen wannan irin mukaddima, ko da yake bai je karshen ta ba, zai zo sababu ta alifin kitab, me yasa ya wallafa littafin zai magana akai. Amma sai mu tsaya anan, idan ta shine duban dan ladin sai mako na gaba in Allah ya kai mu. Assalamu alaikum warahmatullahi.
Ina da fatan ku sun ce dai ka take da alaka da zarafi, sanan dan da kula alaka da zarafi. A wannan abin da wannan take da alaka da zarafi yana magana ne akan sallah, yake cewa idan liman ya tafi sujada sai mamu zai bi shi sai kafin shiri min ya kai ga wurin ta kasa, ko kuma liman sai kuma mamu zai tsaya ne tsaye tak har sai ya tabbatar liman ya shiga da sallah. Abin da zai mu faɗa cikin hadisi, inna mazi'a al-imam bi yutamma bi, sai ga raka ta kawo ne wa sallah ta ila al-akhir. Mamu su ake zanto bin liman yake, sai liman ya aiwatar da kowane rukuni kafin kai ka aiwatar da shi. Ba a yadda ba ka yi tare, ba a yadda ba ka riga ki sai ya yi sai ka yi. Idan ka idan liman har ya kasance ya kai ga ƙasa zuwa ga sujada, sannan ne kai za ka bi shi. Saboda idan ya kasance kana bin shi kafin ya kai ga ƙasa, kuma ya zanto cewa da sauri mai yawa har za ka riga shi ko kuma kai tare, wanda ka saba wa asalin mai taba'a, wanda kai an sa ka ne dan ka zanto mai yin i'timam da ke neman. Saboda haka babban abin da yake bukata sai liman ya shiga da sanin mai zai yi. Idan liman ya riga tafiya irin ya je dab da kasa ta yadda ko da ka tafi ko mai saurin ka ne ba za ka riga shi kai da shi ba, wannan babu laifi, masu karfi ya riga kai da shi, wannan kawai sai ya riga da alwai. Wannan yake cewa dangane da faɗin amin su mamomi zai faɗe ta, a liman zai faɗa kamar yadda mamomi zai faɗa, da liman da mamomi kowa zai ce amin. Haka hadisi ya nuna cikin Bukhari, liman zai ce amin shi ne hadisin ilimin mazi da mawa ne kuma zai yaki. Akwai wata riwaya da suke nuna cewa idza qala al-imam wa labbalin wa qala amin fa qulu amin fa innahu min wasaqat amin wa ta'min al malaika wa qad lahu ma taqaddama min dhanbihi. Idan liman yabi karsan wa labbalin yace amin, to kuma ku ce amin, duk wanda amin din su tsaya ke da fadar malaiku za a gafarta masa abin da ya gabata na zanzanta. Dan haka liman wannan fadin amin, kuma ana son sai ya fada sanan mamu su fada. Wajen wannan fara fada din abinda ake so ya riga mamu sun ta kalma amin, ko da bai kara samun wani kuma na iya faro amin ɗinsa daga baya, amma ba a yadda ma mu ya riga ne ban faɗin amin. Wani kuma cikin tambayoyin da ba su da alaƙa da zarafi za mu ansa kawai na takarda ɗaya ne, yake cewa waɗansu suna cewa saje baya cikin gemu don haka mutum zai yi aske saje, waɗansu kuma suna cewa sabai na ciki ta nuna ne gaskiyar al'amari, sannan ana magana game da aske gemu ko rage shi ko rashin askewa. Allah kalla dai sabai na ciki gemu, don haka baya halatta ka aske sabai kamar da baya halatta ka aske gemu, sai in akwai wata larura da take cinye ta haka din. Kuma larura ko da wani lokaci kamar yadda malami suke cewa abdurrat jihar malarurat, da kuma suna da ka'ida da suke cewa abdurrat su kaddara da kadariha, ita kullum larura ana kimanta ta mai gwargwadon girmanta, kar a faɗa da abin da ba larura ba ya zanto larura. Kamar da waɗansu suke wasa da sunna, idan mutum kawai yana da gina su sai a ga aski a ce mai nuna sai a ce ai wata sunna ce ta sauke wata, zai wata zai auri yarinya ke nan ta ce ba ta san mai gina zai suke na wata sunna ce ta sauke wata, wanda ya gina ma fi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam. Abin da ya gadar da irin wannan fahimtar tsammanin mu, idan an ce sunna ana nufin abin da ba wajibi ba, wannan a yaren malaman fiqhu ne ko usulin fiqhu, idan sun ce sunna suna nufin abin da ba wajibi ba. Amma a yaren malaman hadisi, a yaren malaman tauhidi, idan sun ce sunna suna nufin addinin gaba ɗayansa, wajibin abubuwan wasu na kiransu da sunna sunna, tauhidi kansa zama yi sunna a wurinsu. Suka ce da annabi ce alaikum bi sunnati, yana nufin ku bi musahabban abubuwa da na kawo wanda ba wajibi ba, haka yake nufi wa sunnatul khulafa'ir rashidina abdu alaiha bin nawajib, ai ka san addinin ne gaba daya. Shi yasa Abdullah bin Imam Ahmad
mun tashi in littafin tauhidi na aqida sai sa muka suna as-sunna kawai yake ne, saboda su a yaran mutanen da in sun ce as-sunna tauhidi ka sai kan kawai shi ne sunna, in sun ce ma'abucin sunna to mai bin tauhidi kenan. To amma mu yau sai mu ce idan an ce abu sunnar annabi ne sai mu dauka cewa ma'ana mustahabbi ne yansa ba wajibi, wannan a yaran fuka ha'u ne, a ka'ida tsayar da gemu wajibi ne, wajibi ne mai girman da gudu wadaka yan mutane kawai ka saba ma annabi. To hukumar da kin wajibi dama ai wajibi ne ne ta'arifin sa, amma ne idan gudun ta ko tsuba sai to da haka ne sai da tiyen. Amma maganar ragewa akwai malaman da suke ganin baya halatta mutum ya rage gemun sa, sai ba ka kwatanta mai ragewa da mai askewa gaba daya ba za ta haɗu ba, amma duk da haka su baya halatta ya rage saboda annabi bai taɓa ragewa ba. Akwai wanda suka halatta ragewa suka ce ya halatta a rage sun dogara da asar ayyukan sahabbai sama da mutum bakwai ko takwas, wanda Albani ya tattara ruwayoyin su gaba daya a cikin Sahihul Ahadithul Da'ifa, bayan ya rufe hadisin kaza kuma sai kawo shi, amma ga hadisan da suke nuna ana iya ragewa ya ruwaya ruwayoyi daban-daban asar kai nake so in ce daga wajen sahabbai har guda bakwai ko makamancin haka, daga cikin su akwai Ibn Umar, akwai Abu Huraira, akwai Abdullah dan Abbas da sauransu, wanda suke nuna idan mutum gemun sa yana da tsawon da har ya wuce tafi guda ba abin da ya karu akan tafi ya halatta ka rage. Wannan shine abin da wannan asar din na sahabbai suka nuna. A cikin tambayin sa kuma yake cewa menene matsayin intermediate, waɗansu mutane da suke fitowa daga Pakistan ɗin nan ni dai ban san matsayin su ba, to yana so in masa bayani matsayin su. Intermediate ƙungiya ce ta addini wadda ta kafu a wannan ƙarni, wanda ya kafa ta ɗan ƙasar India ne kuma ba wasassan sosai ne, galibin abin da ke cikin intermediate sai zai su. Wata rana in hali ya yi a cikin ƙungiyoyin wannan zamanin idan an tsara littarin kamancin wannan kwaji sunan wanda ya kafa ta da shekarar da ya kafa ta da littattafan da ya yi da bayar da samfari daga cikin muhallinsa ba wai da shabani haka kawai, wani an yi magana a kan tabligh an yi rubuce-rubuce a kanta an gama, mu ne na ilimi baya motsi, ilimi baya motsi amma inda ake ilimi ke motsi sun an yi rubuce-rubuce a kan fitar da rai fi ikhwanul muslimun su wane ne duk kowanne an faɗi aikin sa ko daidai ɗinsa inda ya dace, da wanda suke kan tsarin suna da wanda suke kan tsarin bid'a da wanda suka takuɗa a haɗa a cikin takuɗa in an kafa daular musulunci an rarrabe daga baya duk kowanne an harada zuwa da an yi rubuce-rubuce a kansu an gama sun tafi. Saboda haka tarbiyyar da asalinta in bid'a ne suka kafa ta, amma kasancewar ƙungiya ce da ta yaɗu da yawa ko musamman a Turai, galibin musulman da ke musulunta yawa ingila a hannun intanet da ke musulunta, kasancewar ta yaɗu ta yi faɗi ta wannan tasha ana samun waɗanda su ba sufayen ba ne ba amma suna cikin ƙungiyar. Amma dai tsarin da'awar da ƙungiyar take tafiya a kai ba tsari ne wanda aka gina shi a kan ruhin sunnar annabi ba, cikin karantawar su ba kira zuwa da tauhidi ko alama kai ɗan tabbali ko wajibabbin abubuwa ba ya kiranka sai tsabar mustahabbi da nafil sun suna bin da ɗansa bilif ke kira, kuma ɗansa bilif ya haɗu ƙarfe biyar ne ma ana tanafila hanyar garba saɓawa annabi ƙarar ke ba abin da samu su kai, kuma ɗansa bilif ne zai ce zai yi kuruji daga Pakistan ya taso ya zo nan gurin kawai don ya zo masallacin gidan ƙarfe ya nafila, ya kashe kuɗin ruhun ya kashe kuɗin abinci ya sa iyalansa cikin kewa ya bar aikinsa ya bar sana'arsa don ya zo nan ya yi nafila, ita sallan nafila a gidanka ta fi lada ma sama da kaje masallaci, farilla ce take da kike kwalla da a cikin masallaci sama da kaje wato kai ta a gida. To ita nafila ko annabi ya ce ku sanya wani abu na sallolin ku a cikin dakunan ku wala tasfuzuha kuzuran, dan haka ta fi lada a gida, to dan tabliq sai gurin san kawai don ya zo nan ya yi nafila a kan haka akwai shi ne a cikin zahiri, kuma zai zai ce masa kuruji za a fita kurobi, daga ana rubuta suna mutane a masallacin za a kurobi mutane guda da farko sun ɗaukar kuɗi za a bayar ko za a yi kurobi da ta sai a ce ai kurobi sai za ka ɗauki nauyin kanka daga nan mutum ibada idan mu samu wani masallaci a bayan gari ne tana fulfuli muna zikiri a ko idan za a masallacin gurku zai ba ka za a kai kuri ta ce, saboda galibin su gaskiya ba a kan tsarin ahlus sunna wal jamaa suke ba, to galibin in public za ka samu 80 cikin 100 in ma kai 90 da jan cikin 100 jahilai ne zahirin fitik. Amma mu mutanen mu koya mu ga mutum jar fata yana mana farjini, kuma koya mu ga balarabe wani lokacin yana mana farjini. A cikin larabawan nan akwai jahilai fitik, wallahi jahilan larabawa idan aka faɗa ma jahilin su sun fulina a cikin kasar Saudiya fa. A yau ba a gobe ba, lokacin muna makaranta jami'a tana ɗaukan ɗalibai wani lokacin haɗacin na ɗalibai a yawo da su yawon buɗe da waɗansu ƙauyuka ko waɗansu birnuka. Za ka je wani ƙauye da wani malami ya tashi a masallaci na wa'azi a kan sallah ma yake da tsarki da alwala da sauransu da yake magana, har yanzu kan magana a kan janaba. Wani mutum da ɗanke kira 60 ya ce ai wani mutum ya kusa iyalin su ma sai ya wanka. Ya ce ya ɗauka sai ya mai yin rana yake wanka. Amma halaliyar ka mene ne da wanka a ciki? Wani mutum na rabe ne kuma a ƙasar Saudiya. Halalin kuma yana wanka. Wani kuma ya tashi shi kuma ya ƙara kwaɓawa. Ya ce ai kina girma ba ta anyi wanka ba a kowanne. Daidai inda na zuwa su taɓa ba nan za ka wanke ba. Ni da ka wanke zai fitar da gona ka sa ruwa. Inda mutum yake aiki wanda ake yi to wannan ne kai mamaki. Sai ka je kana jin suna tsawa su suna tafiya ne. Kin tsawa ana karanta wannan labbaik mutanen mu nabi din ana daga zaka za. Kuma dan ka ko ina ko jahilai jama'a. Yan ta bai ta ta inda gurin cikin da yake jahilai ne sun ko yana addini. Amma suna da cikin addini suna da yawo ci a wutan su. Ko musamman akwai tasiri shi ba tunai ka san irin wannan na mutu tasiri. Mutanen wani abu na hirimta ka bolo garin ka zo kaza yasa da dama daga cikin turawa yau suke musulunta a hannun interblig a ingila da sauran waɗansu ƙasashe na turai. Amma dai tsarin interblig yana buƙatar yaraki a cikin ajandar interblig dawa ba jihadi, saboda dama can ka san a tsofanci ba jihadi, a tsofanci ba jihadi. Don haka suka kirkiro hadisin ƙarya na jihadin nan don a rufe asalin jihadi na gubar mai da kafirai. Ba fito na fito da kafirai a cikin ajandar interblig sai da ita nafila ballabu anni walau aya addinin nasiha. Haka duk wannan nan za su kare ba ba ta kace ne sai tabbit. Amma wannan baya hana a samu daidai ko a cikin shi da mutum da dan kuma da mene wadan su fuka gantsu da tsarin sunna wadan su daidai su ne wannan ba su da yawa ba sai da yayin su ba. Wannan abin da yake cewa wai an yi alƙawarin za a yi magana kan ulumul Qur'an amma har yanzu ba ta kauna alƙawari wai yau kuma da shekara biyu kenan. Ina jin akwai lokaci da muka yi lacca muka ce za mu yi wa wani malami raddi wanda raddin za a yi masa galibi ya shafi ulumul Qur'an wanda yana karatu a gidan rediyon Kaduna yana nuna ya san Qur'ani amma yana shirme da yawa wallahi shirme da yawa ƙwarai da gaske. Wanda su lokacin da malam Abubakar Bin Allah karɓi rayuwarsa suna murna suna ganin cewa shi kenan sunna ta zama bata karariya ba za ta ƙara haihuwa ba. A sani su sani malam a hankali yake musu aiki na baya duk abin da suka gani wato kullum suka gani ba sai gangan jikin san ba. Shi ne manya-manya yan bid'a da suka mai gunawa malam da wancan na gosu da kuma wani a Maiduguri suka yi ta zage-zage da suka ga dama su ce jahili ne su ce bai san komai ba su ce kaza kaza su ce kaza kaza su ce ne Maiduguri sai Allah ya tona asirinsa. Shekara 20 da suka yi tafsiri a Maiduguri ba amma da muka fara zuwa Maiduguri tafsiri shi ma sai ya fito sai Allah ne zai kunyata shi. Kafin da fito din nan ya rike yana barazana ai an ɗauka wato na farko ba malamin hadisi kamar sa a ƙasar wani kuma ga wataccen hafizi sai ya bayyana maganan hafizi dai babu ita ko ɗaya aya zai zo yana so ya jawo ya fassara ta ma ba daidai mutum gobe bayan son zuciyarsa ba amma ta ƙi zuwa daga wurinsa ko daga wurin mai zan bakin sai taron dangi ya zuwa wallahi sai Allah ya tura hasirinsa da ƙarfi din zai yi tafsirin ya fito wahala ta sa ya koma. Wahala sai kuma wannan jama'a ba wai alfahari bane ba sai da suka fita al'umma an dade ana daukar su a matsayin malamai amma ba wanda suka koya tsarki ko yanka ko tafidi wannan mun tsoro kawai aka rinka jin tsoron su a rinka ba su dukiya yanzu wannan daga ta da ake zuwa a huduma a ce ko a kori kura da zuma dan a zo a yi gaisuwa zuma a zo mu ride su yini suna sauke ta kuma wallahi ba za a ba su koda garwa ɗin ba sai dai salala ce ta rasuwa su ɗauka su zuba su kai girbi sun ga kamar an yi su ne kai muridi an yi su kawai don ka bi su in ba haka ba za ka tsaya kana bin mutum a matsayin shehunka
bambancin shekarun ku goma ina shi ɗan shekara 40 ne kai kana ɗan 30 ka fara bunsa har ya zo ya awalan fari bi ya haifi yaya a gaban ka ka rinka tare musu majina kana wanke musu kashi da fitsari ana nan sai wannan shehi ne mutum kuma wannan ƴaƴan da kare na kuma su ne kuma za su zama shehunanka ba za su gaje su ba ka fara karatu a wajen cikin kafin a haife su kai su kiri tun kafin a haife su ka ja sharbi ka buga bandiri kai komai amma duk a banza dai baka isa ka gaje su ba saboda su kawai an yi su don su zama waliyyai da shehina sai kuma an yi ka don ka zama mure kamar da ma can haka Allah ya kasa rayuwar kai ka zama mure har a mutu saboda haka wannan ka kwantar da hankalinka maganar tana zuwa ya tasowa take yi kuma ayyuka ne suke yin yawa amma wannan lacca tana nan ba wai gaggawa ake ba akwai bana mantawa wata lacca da Dr. Akram Biya Al'amari wani tsohon malamin ma jami'ar Madina ya gabatar yanzu na jami'ar Jordan a shekara 15 yana tsarata wani lokaci idan yana yin waɗansu ayyukan daban da wallafa da rubuce-rubuce amma ya tsara ta ya tsara abin da yake so duk lokacin da ya samu awa ɗaya bai so ya zo ya hidima akan ta ya rubuta ko sannan ya ajiye ta kuma ya kidabar sauran tayin tebul ɗinsa tun lakcara ne marubucin tarihi ne abubuwa sai ya masa yawa ya tara su da ya zo ya ta kuma aikowa aka ji ba magana saboda haka ba gaggawa ake ba wai cikin dare kawai za a ji a fito a faɗa ba zai yiwu ba sai an ɗan ana ido barci wani sai haka kowa sai ya sa ba akan sauni daga ƙarshe jama'a muna nasiha ga wanda ake littattafai ake fitowa na masallaci ko na tafsiri ko na sabbata salatin nabi ko kitabu tawhid ko malam tafi aka fito aka raba ba ta aka an ba saraka ba in an gama kowa zai dawo da shi duk wanda bai dawo da shi ba ya tafi da shi ya saka littafin masallaci ko baya halatta kai sata ko a masallaci ne dan duk abin da aka ware shi aka ce duk abin da yake na masallaci wakafi ne wakafi kuma an ware shi dan amfanin kowa da kowa kowa ya amfani da shi ya bar shi a wajen daga nan har zuwa shekara nawa har abin ya zo ya zanto ya kare dan kansa ko ya tsufa ya diddige dan kansa haka ka'idar wakafi take amma wani baya mai da shi mallakar kansa idan ka sace sifatu salatin nabi ko ka sace raddul azhana ka kai gida to ka sace dukiyar wakafi duk wani wanda yake mai halartar wannan masallaci da haƙƙinsa a cikin ka ɗauka ka kai gidanka wanda zai zo nan gaba da adadin shekarun da littafin zai ana amfani da shi a kaddara masa zai shekara 10 nan gaba ana amfani da shi adadin mutane wane da wane za su yi amfani da shi in sun shigo to ka sace da haƙoƙon wannan mutanen ka kai gidanka kai kadai ka zama tataccen ɓarawo don haka bai halarta ba a sace littafin masallaci kar ka ce ai sadaka ne bari in ɗauka in tafi da shi gida in ma ka ɗauka a ɓoye ka zo ka dawo da shi cikin rufin asiri ba sai ka ce na ɗauka ba wancan satin ko sati biyu da suka wuce ya kamata mu yi tsoron Allah a cikin al'amuranmu. Assalamu alaikum.